sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Kungiyar kawance ta NATO ta sa dakarun ta na mai da martani cikin damara a karo na farko jiya Juma'a don kare mambobinta da ke sashen gabas a daidai lokacin da sojojin Rasha ke dada dannawa cikin kasar Ukraine. Saboda girke dumbun sojoji da Rasha ta yi ta yi cikin watannin da suka gabata, dukkaninmu mun ƙara ƙaimi a jajircewar da muke yi da kuma shirin kare kanmu. Abinda Sakatare Janar na NATO Jens Stoltenberg ya gaya ma manema labarai kenan a birnin Brussels, ya ƙara da cewa muna kan girke dakarun mayar da martanin NATO a ƙasa, a teku da kuma sama, don mu daɗa ƙarfafa aniyarmu mu kuma iya mai da martani cikin gaggawa ga duk wani lamari na bazata. Dole mu kauce ma duk wani kuskuren lissafi ko rashin fahimta. Za mu yi duk abin da muke iyawa wajen kare kowace ƙasa mambar kungiyar da kuma duk wani taku na yankin ƙasar NATO, a cewar Stoltenberg. Ƙasashen NATO da dama sun ƙarfafa dagar da suka ja a gabashin Turai a 'yan kwanakin nan, ta yadda sojojinsu, jiragen sama samfurin jet da kuma jiragen ruwa na yaƙi ke cikin shirin ko ta kwana a faɗin yankin. Babban abin da NATO ta sa gaba shine kare ƙasashe mambobinta, a cewar Claudia Mejo ta cibiyar nazarin harkokin ƙasa da ƙasa da kuma tsaro. A halin da ake ciki kuma, masu zanga-zanga sun bazu kan titunan biranen ƙasar Rasha, ciki har da Moscow da St. Petersburg jiya Juma'a, don bayyana rashin amincewarsu da mamaye ƙasar Ukraine da Rasha ta yi, duk kuwa da ƙoƙarin da hukumomi suka yi ta yi na daƙile yaduwar adawa da yaƙin, da kuma nuna gawurta da nuna amfi gaskiya a lamarin. A birnin St. Petersburg ne aka yi zanga-zanga mafi girma, inda ɗaruruwan mutane suka hallara nan da nan a tsakiyar birnin, suna ta ihu cewa ba ma son yaƙi, a yayin da 'yan sanda kuma saɓa da kayan kwantar da tarzoma ke ta kama masu zanga-zangar ɗaya bayan ɗaya. Ƙungiyar Rajin Kare Haƙƙin Ɗan Adam ta OBD Info, wadda ke bibiyar yawan kame masu nasaba da siyasa, ta lissafta kame wajen 437 da aka yi a birane 26 a faɗin ƙasar Rasha, ciki har da 226 da aka yi a birnin Moscow da 130 a birnin St. Petersburg. A birnin Moscow, hatta mutanen da ke wucewarsu kawai an kama su, a cewar kafafen labarai. Akwai alamar zanga-zangar ta jiya Juma'a bata kai ta shekaran jiya Alhamis ba, lokacin da dubban mutane suka bazu kan tituna a biranen Rasha. An kama masu zanga-zanga wajen 1,820 a birane 58 na ƙasar Rasha da daren shekaran jiya Alhamis, ciki har da 1,002 a birnin Moscow, a cewar kungiyar ta OBD Info. Duk wani gwamza yaƙi da Rasha na lokaci mai tsawo zai jefa biliyoyin dukiyar ƙasar da Rasha ke barin wuta, wato Ukraine, da babbar abokiyar cinikayyarta China cikin haɗari, a cewar ƙwararru. Idan mamayar da Rasha ke yi ta ɗau lokaci, yarjejeniyar shekara uku da Ukraine ta cimma da babban kamfanin China Huawei ta kafa layin salula na 4G a ɓangaren sifiri na birnin Kyiv za ta tsaya, kuma jigilar ɗimbin amfanin gona za ta ragu, a cewar Dexter Robert, marubucin littafin nan mai suna The Myth of Chinese Capitalism, wanda ke da zama a nan Amurka. Cikin 'yan kwanakin nan, 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam da 'yan siyasar Amurka sun yi ta kiran babbar kwamishinar sashen kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet da ta saki rahoton da aka daɗe ana jira kan batun haƙƙin ɗan adam a Xinjiang, wani yanki na arewa maso yammacin China, inda nan ne 'yan ƙabilar Uyghur musulmi tsiraru ke zaune. Matsin lambar da ake yi don a saki rahoton 'yancin ɗan adam ɗin na zuwa ne shekara da shekaru bayan da ofishin Bachelet ya yi ta ƙoƙari amma ba tare da nasara ba wajen neman cimma yarjejeniya kan sharaɗin kai ziyara Xinjiang don binciken halin da ake ciki game da batun 'yancin ɗan adam. ba ma tsammanin ziyarar za ta faru kwanan nan, ganin cewa babbar kwamishinar sashen yancin ɗan adam ta kasa cimma jituwa da gwamnatin China cikin shekaru uku da suka gabata, a cewar Zemretai Arkin, wani babban jami'in kungiyar 'yan kabilar Uyghur da ke birnin Munich kasar Jamus. Shugaban Amurka Joe Biden jiya Juma'a ya gabatar da Ketanji Brown Jackson a matsayin wadda yake so ta zama bakar fata ta farko da za ta zama alkali a kotun kolin Amurka, wanda tuni hakan yasa aka shiga muhawarar jinsi kan wannan mata, wadda a yanzu alkalin kotun ɗaukaka ƙara ce ta gwamnatin tarayya. Daga cikin mutane 115 da suka taɓa zama alkalan kotun kolin Amurka, kusan duka ɗin banda guda uku farar fata ne, baƙaƙe biyu ne kawai kuma maza. Biden da wasu jigajigan 'yan jam'iyyar Democrat sun sha nuna cewa tuntuni ma ya kamata a naɗa mace baƙa, to amma wasu 'yan jam'iyyar Republican sun zarge shi da nuna wariya ga maza da matan da ba baƙaƙe ba kan wannan matsayin. Hukumomi masu sa ido kan harkokin kuɗi a Amurka sun ci tarar reshen birnin New York na babban bankin ƙasar Pakistan MBP ta sama da dala miliyan 55 saboda saba ma dokar hana halatta kuɗaɗen haram da kuma rashin bin ƙa'ida sosai. Tarar wadda babban bankin Amurka da ma'aikatar cinikayyar New York suka ci bankin na Pakistan ta sa hannun jarinsa ya faɗi da kashi 7 cikin 100 jiya Juma'a.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau za mu je maburya da ke yankin karamar hukumar Mariga a jihar Niger. Maburya dai yankin kan iyaka ne tsakanin jihohin Kebbi da Niger, inda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da ƙaddamar da hare-hare a halin yanzu akan waɗanda ba su san hawa ba balle sauka. To madalla, 'yan bindigar sun afkawa garin na Maburya bisa babura sama da 100. Ga wani ganau wanda aka yi komai akan idansa na mana ƙarin bayanin ainihin abin da ya gani.
Sunana Murtala Muhammad Maburya. Wallahi mutanen nan sun shigo daga tsohon kumbashi suka zo nan wurin. Akalla mashin 146 ne suka shigo nan garin Maburya, kuma sun shigo sun fuffushe mutane ɗakuna, sun fuffushe mutane shaguna, sun yi ɓanna fila adadin. Ni ma nan karan kaina mashin ina sun ɗauke suka fashe mai tanki, suka kwashe mai, sannan suka wuce sun ɗauki mashin sama da 10 akalla sun wuce. Yanzu daga nan da suka bar suka gama abin suke sun tattara mutane ba, amma ba su da yake sun wuce ne ba dawowa ba ne, kowa ba sun tara mutane sun haya musu, amma sun saki kowa sai dai su anshi wayoyin mutane da ainihin kuɗaɗen mutane suka bi kuma suka wuce suka anshi wannan kuma suka wuce. Sun dai ma wasu duka sun bubuge suka amfa anshi kuɗaɗe, amma dai ba su gaskiya ba su wuce da kowa ba. Ka san kashi-kashi suke yi wa'innan, ina a zatona gaskiya ba wa'incan ba ne da aka faɗa da su ɗan kula wurin sojoji. Wa'inda tun da kuma ɓangaren kumbashi suka ɓallo ta gabar da Maburya. To amma ainihin su yanayin su wa'incan ta ɗan kula kuma wa'incan su sha'anin su ina gan daban ne abin da nake tunani a sashe na kenan, ban da tabbaci, amma dai abin da nake tunani ke tabbata wa'inda ta nan ta kumbashi ne suka ɓallo suka waɗo nan Maburya. Ana yin sallatar mu ma sauraron ka a guda a sallame sai ga su ta halbani. Aka dai muka sallama sallah da aka gama sallah, mutane hankali zai tashi, mutane yanzu ba kowa cikin gari, mata duk sun yi daji. Yanzu mu kaɗai ne maza muka yi ɗayan ƙarin hali mu zo mu ɗan samu abin da za mu ɗan ci mu kai mu iyalai cikin daji, kuma haka dai ake fiya muna nan dai ɗarɗar ake dai gaskiya.
Malam Murtala ya ce yanayin da suke ciki a halin yanzu kam abin akwai tashin hankali.
Tashin hankali matuƙa ana cikin tashin hankali, tunda kaga an ce mutane mata da yara duk suna cikin daji cikin wanga dare, kaga ai akwai matsala. Mu dai muka yi karen hali muka zo don a dan samu abincin da za a je cikin daji don a kai mu iyalai. Gaskiya mu ba wani mataki da aka ɗauka mun a nan wurin, babu wani mataki, babu soja ko balle ɗan sanda ko mobile police kowa babu. Mu mun dogara ga Allah kawai, amma muna kai kuke gwamnati su taimaka su kawo mu da gudunmawa jami'an tsaro don mu samu sauƙin zaman lafiya a wuraren ganinmu.
Wannan kuma shi ma wani gano ne ba jiyo ba, wanda ƴan bindigar suka zo garin yayin da yake cikin wannan gari, ga kuma abin da yake shaida mana.
Yanzu haka ina cikin garin Dankola Maburya. Maganan gaskiya abin da ya faru dai da dadin kallo. Gaskiya muna nan da safe dai sai aka ce muna barayi a Yabawa. Yabawa kuma tana under Niger State ne, ka sani. Muna nan ko da zamu hankare sai muka gansu a cikin garinmu kanin Maburya. Suka zo suka kori mutane, sannan suka tunkari sojoji. Sojoji kuma maganan gaskiya sun yi fada sosai, kuma sun yi galaba kansu, don da dama an kwashi masu sukansu, amma kuma su ma karan kansu sun tafi da masu kan yan gari. Amma maganan gaskiya sojoji sun yi namijin aiki.
Kamar waɗanne sojoji ne, kuma sannan yaya adadin yawan ƴan bindigar yake dai wanda kai ka gane wa idanka? Daga ina kake jin ƴan bindigar sun fito? Tun da kace sojoji sun yi kokari sosai, kimanin ƴan bindiga nawa ne kake jin sojojin sun kashe a wannan artabu da aka yi?
Ka san muna boundary da Kebbi ne da Niger. Na Kebbi ne suka kawo ma Niger ɗauko. Gaskiya maganan gaskiya tun daga can inda suka fita mashin ya kai 300. Daga ainihin can macitta abin ga yana can wurin mai laka. Sun ne dama bodan su yake. Daga an ji su mai laka ko da zaka tantance sun kawo macitta. Don an yi fada da su matuka har su ma dauki soja sun kashe soja guda. Sun halbi kuma manfol daya da soja. A takaice sun halbi mutum uku, biyu soja guda manfol. Soja guda ya rasu amma dai biyun na nan ba su rasu ba, suna asibiti. In na ce maka ga nawa ne na yi kare, amma kan an ci su sosai. Gaskiya sojoji sun yi kwazo, kuma mu mun ji daɗin sojojin nan. Sai dai jin zafin mu guda, kaga da sojojin nan su kawo muna ɗauki ba, mu ne za a halaka muke. Amma da yake arzikin da muka samu na muna tare da Kebbi muna boda da su, kaga duk abu da ya ci mu ya ci, suka kawo muna ɗauki kuma suka ci galaba kan din. Wallahi in ka gansu kuka karan kanka, aka ce maka sojojin nan sun kashe su, sai kai mamaki saboda yawan sun tinkari sojojin ne gaba da gaba. Wani abin gaba da gaba sojojin suka zo ma.
Malamin ya ce matsalar tsaro a yankin nasu tamkar matsalar tsaro ne a shiyar arewa maso gabashin Najeriya.
Gaskiya yadda matsalar tsaron yake, ni karan kaina abin na ci mun rai. Saboda gwamnatin Najeriya dai tana da mayakan da za su tunkari abin nan kai tsaye a kare. Kaga yau ba daɗi a ce talaka ya bar gidan shi, nan ya saba, nan yake ci, nan yake sha. Idan ya zo gari tsadan rayuwa, bai saba da gari ba zai wahala. Kaga kuma kalubale ne gare shi. Gaskiya tsamarin matsalar tsaro sai da kasan mai Duguri a can lokacin ne da suke fuskantar rashin tsaro, to haka muke yanzu ya not safe. Mun wallahi matsalar tsaro ta yi yawa ma ba kwanci hankali. In kaga ƴan mutanen gari da suka taso waɗanda ke ƙauye suka shigo garin saboda matsalan tsaron, sai kai mamakin gudun hijira, sannan sai ka ji ana yin abu can, mu yankin mu bai kawo muna. In an tallafa ma ƴan gudun hijira na can cikin gari, sai a ɗauka a kai mana cikin gari, amma na ƙauye su ba za a kawo musu ba. Ko su samu ko gar su samu ba ruwan, bai dace a ce gwamnati tana yin haka nan ba. In aka kawo abu cikin da talakawan ke wala, ya kamata ya yi a bi su ɗaya bayan ɗaya su samu. Ni gaskiya kira na ga gwamnati ta diba, ta tausaya ma talakawa, sannan ta diba yanayin da take ciki.
Wannan kuma shi ma wani gano ne ba jiyo ba.
Gaskiya abin na ci muna rai, saboda muna tare da iyayenmu da yanninmu da kanninmu a ce mu baggari abin da tausayi. Gaskiya barin gaya maka, idan sun zo ba kama da damar shiga gida, dun korija ke gabanka, kana iya fadawa har su cika ito lahiya lauko a hito da kai, saboda akwai abin da kware-kware da suke nan gehe-gehen garin da ka samu ka fada wurin. Shikenan ka tsira. Wani kuma in kaman rufi ne sai ka shige karkashin kwanin, haka nan wasu ke samu har suna tsira. Dun ba inda za ka je. Dai ina taƙaita maka, yau ma har asibiti akwai inda bullet ya faffasa tagogi. Wannan ma zai kai kusan karo na 25. Ko ƴan banganmu ma a tallafa musu ma da kuɗi ko batir, babu wanda aka yi, ko bindiga babu. Ka ji ma wanda cije yana so ya ƙara maka ƙarin bayani.
Mai ƙamashi waya. Hello baba.
Ina tsammanin yau na bai tausayi.
Baba.
in talakawa
baba
wallahi
baba
eh
kana jina
eh ina jin ka
to dan kwantar da hankali baba zai mata
to ina hankali na yake kwanci mutum yadda 40 yanzu ba ku guda gidan shi nazo gida ba kowa ban san ma inda zan neme su ba nan ba wani cigaba ba wani building da yake na improvement wanda za a zo a ce mu gashi wanda gwamnatin da ta yi sannan kuma ga mu da kadaddan rayuwa a kasar ga barayin nan da suka zo yau garin ga wallahi sun yi karhin 300 waɗannan wannan gwamnatin ke bi Allah ya mai albarka Allah ya sa ya mutu ya samu kabarin shi da haske saboda in ba don shi ba mu ba mu san halin da za mu je
kaman kai an dan dauke wasu ne a cikin iyalanka ko ƴan uwanka a garin
ni yanzu ban san inda suke ma ba sai na neme su
na'am
muna boundary da Niger da Kebbi ne ni yanzu nan ko na hito cikin kwabaduci da nazo ne na ga gida na ba kowa na ce eh da suka je aka ce wasu na tan dan ko na Kebbi shine na duba gida na to yanzu haka ma muna cikin kai a gidan su dawo da daddaren ga ko tallahi da muka taba gudu na taba gudu daga nan na je kwanta gore da iyali na na tsauci gida 130 wallahi aka zo aka rubuta sunan mu na iska wai za a yi mu tallahi ko kwabo ba inda ya ba mu muka gaji da aka ce gwanan da mai tausayin talaka ya kawo sojoji sai muka dawo muka ce bari mu zo mu zauna tun da gawan gona duk abin da kiran zai rika kawo mu guduma yadda za mu gari faɗuwa ranar da haka za mu ga gari ya waye insha Allah da na ga mu magana da yanzu kwa baduci zan koma ita dai za ta yi sabbin nan da mu da mace kwanaki ma muna kwanci daji da wani maciji ya sare tun kwaba kaga dun raki ne haka ni da farko an zo an koran min shanu tana da baya aka zo an kori guda bakwai ba yanzu banda komi
Honorable Abbas Adamu da ke zama shugaban riko na karamar hukumar Mariga yace suna da masaniya akan abin da ke faruwa kuma ana daukar matakai
lalle na samu report na biyo ban waɗannan ƴan ta'adda ta wannan hanya suka shigo gunduma na karamar hukumar Mariga local government sun zo ta nan sun radi dan kolo da yake muna da kyakkyawan mu'amala tsakanin mahukuntan na dan kolo da mu karamar hukuma don sun sha biyowa suna damun mutanen waɗannan ƙauyuka kuma hakan ya ja hankalin mu muka ga ya dace kai ma jami'an tsaron da ke dan kolo ziyara ta hanyar wakilta wasu al'umma da suka je suka gana da su domin mun sani kowa ya san sojan Najeriya ne sojojin suna a dan kolo ne ba don su tsare kawai yankin dan kolo ko birnin Kebbi ba suna aiki ne karkashin jagorancin shugaban kasa kuma wannan ya sa sun ba mu haɗin kai duk sanda muka ji duriyan waɗannan bandit wato ƴan ta'adda muka sanar da su suna iya kokarin su wajen kawo mu mutanen da ke wannan yankuna namu dauki bayanan da muka samu a jiya daidai sallan juma'a waɗannan ƴan ta'adda sun zo waɗannan yankuna kuma sun so su kai farmaki ga ainihin jami'an tsaron mato alhamdulillah jami'an tsaron sun samu bayani akan lokaci kuma sun dauki matakan dudda ya dace wajen hana kai hare-hare a waɗannan yankuna jami'an tsaro sun samu nasarori sosai a kansu domin duk kaga dan ta'adda ya kai ya saki abun hawan shi ya ruga kaga wannan ya bada damar kenan ya kwashi kashin shi a hannu
to amma honorable akwai bayanan da ke cewar bayan artabun da aka yi da ƴan bindiga a jihar Kebbi ne suka tsallako yankin ku ko wannan batu haka yake
wannan gaskiya ne bayan sun yi ba ta kashi tsakanin su da jami'an tsaro sun biyo sun shiga wani gari nawa da ake ce ma Maburya zuwa Ragada har ma na samu report cikin dare sun kwana a wani ƙauye da ake ce ma Kadago amma zuwa yanzu mun yi kokari mun sanar da jiha domin a samu a kawo mu mutanen wannan yankin don in suna Kadago kamar suna yankin Gulbin Boka Kuimo da Dusai ne don ta wannan hanyar suke bi su kulla magama zuwa Rijau ko kuma wasu su bi yankin Mashegu to mun sanar domin a kawo doki na gaugawa kuma an samu na daga jiha za a yi iya kokari wajen ganin an hana su kai hare-hare inda suke son su isa
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Mutuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, barka da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Sunana Haruna Mamman Bako daga nan gidan Radio Niyya FM na birnin Kwannin Janguriyar Nijar, kuma tare da Haruna Ibrahim Rasne zamu gabatar muku da shirin da dan gari dake kasancewa shirin haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen Radio Kanda yake kawance da su. A yau Haruna Ibrahim Rasne ya tattaki hagarin Darge dake cikin karamar hukumar mulkin Tsibiri ta jihar Maradin Janguriyar Nijar, inda ya fira da ɗaya daga cikin dattawan garin da ya soma da gabatar da kansa, wanda daga bisani ya karanta masa yanda tarihin garin yake. Ai sauraro lahiya.
Ni sunana Alhaji Isa Jari, kuma ni dan haihen Darge na.
Me yasa ake kiran Darge da Darge?
Lalle ita Darge abinda aka kiranta can da aka fara sara Darge, ba a gani komai sai itace. Kumci na itace. Wato akwai kura, akwai zaki, akwai giwaye, in masu wanda za su sara ta, in sun ka sara ta, in rana ta wadi sai sun yi ruwa su hau basa su kwanta, in dare su koma su ka. To sai an ka gani da an ka diba a gani da gari, an ka samu aka zama na gari, sai an ka diba an ka ga itace wanda icce na da aka ce madirga, sai an ka ga ya hewa. To ana cewa dirguna da nan sai an ka maida ta Darge, kaji ma halin Darge kenan.
Darge zo ki yanzu ta kai shi.
To Darge da ya ga yanzu da ya ga kawatan ta kai shekara wajen 155 zuwa 60 ma shekarunta.
To da ni Darge ta shahara da shi.
To abinda ta shahara da shi Darge makiyaya na kuma manoma. Noma da kiwo shi ne sai kasuwanci ya an yi su, su ne abinda ya shahara da shi.
Da wace kabila ai mazamna Darge haka?
To Darge ita dai kabila Azbinawa ta. Tunda nan ne muna da tambar rane aka yi, masu Darge suka taho tun daga Agada, inda suka yi tambar rane har da muna da tambarewa 88, yanzu ma sun kai 19. Eh, tunda an ƙara wasu bayan wannan. To abinda suke Azbinawa ne, akwai malamai wanda suke su ne shehuni na mayan malamai na limami wanda suke Wangara, na kuma akwai Zanwara, muna nan tare da su zanni. Suna ma a malamanmu. Sa'idin nan kuma akwai sauran kabilu, akwai Hausa, akwai wasu da ake ce ma Addawa masu gobarci na, to amma kabila Addawa na, to su ne muna zamana da su.
Kenan za a iya cewa kenan garin Darge sarautar tambari ne?
Eh, sarautar tambari na. Mu da wannan kabila ba kai ko takardar mu wajen tunda an ce tambare 80 haya kai 19 yanzu ai mu sarautar mu tambarawa ne, tambarana da kaji an ce tambare, to shine babban, shine sarki.
Daga ina mutan Darge suka taso suka komo nan Darge?
Kaji da son ka taso daga Agada sai Ingal sai Tanis, daga nan sai suka sabko suka zo nan cikin kasar Kacena da Gobir. To shine aka ce suka zama na gidan boka, bayan gidan boka suka zama na Ashalu, daga Ashalu sai suka taso suka komo Sabon Mashi. To nan Sabon Mashi aka yi wani gari nan dan guntunan bakin abin nan, dan nan sai aka komo an ga wani aka zama, daga nan sai Darge. To kaji irin zaman da sun kai. To kuma mu'amalar su sai ta tashi daidai da Gobira Army ya shiga tsakanin su da Gobira, tunda mayakana su ma Gobira mayakana ana yaki nan tare da su. Sai su Gobira da yake kasa su Gobira su ne suka fara zamanin Tsibiri, su suka cire Tsibiri. To shikenan sai an kaga sun kaga lalle wannan mutane za rumai na, sai aka hada Army sai an kai ta harkoki tare da su.
Wace azaka haka Abzuna suka nuna a can baya gurin yaki?
Ai azaka da suka yi ai ba ƴan karamata ba. Ai babba azaka duk inda suka zo gari sai su yaki garin. So kwashi komai su irin mutane. Ba Azbine ma shi ga yaki ma ga lokacin ma sai a ce babu kamar su. Tunda akwai dawakin da agare su ma in sun ka zo wurin yaki sun ka bigi dokin sun ka sa mai kai mu suka takure shi. Dokin sai ya cira sama sai dira. Duk inda sun ka zo gari yaki su kai. Dan ba lokacin tura ba dai sun ka bar yaki. Da tura sun ka hani yaki amma sai ne yaki mashahararri na ma maya. Tunda ka je tambarin ga 88 da muka fara wadi. Ba wanda bai zaru ta ka fita yaki. Har da kuwa nan Darge an dora zuwa aro yaki a kwashike gari do a kwashike kaya ne da komi da duke da komi a zo da su.
Kamar menene ke ci ma Darge tuwa kwarai ko na ce kai matsalar Darge?
To Darge muna da matsala mai adama tunda dai mun babban matsalan mu dai an anyi ruwan shubka gari sai ya cika da ruwa saboda ya zama kamar cikin kwari ba inda ruwa za su yi ta to wannan matsalan muna bukata koda community ne mu samu an mana kwalbati na biyu akwai matsala wadda ta zo mana bana ta rishin ruwa mun samu shekara kamar wajen ukuku ko da tunda dai mun nan ma akwai mu san gona da gare mu ya san da wannan mun shekara wajen ukuku hudu ba a samu abinci so to bana ma sai zaman to akwai wurin da koyan ka ba aiwa ba an ka samu makarar ruwa kuma aka samu ruwa kuma sun dauki to kaga ni sai mun ka samu wannan matsala rishin ruwan nan shine matsala mutuwa kuma akwai ruwa na sha da ba mu da su isasshe tun da shatonkin mu dan karami na an yi dan shato dan karami na ba mu da matsala shi ko garin ga daga mutunan nan ya kai wajen dubu tun mu ma kusan tun da gari uku a da kwainan game dan tuko banda kauyukan to kaji babban matsala nan ta rishin ruwa akalla a misalta ai ya kai wajen miliyan ko ya kai wajen miliyan guda wajen tabbasa ga busai sai da busai sai ba suna da yawa kwarai ko bayan wannan kuma da muka zana maka muna da kuma sarkin azubin akwai jina a cikin sarkin azubin labo kanfo akwai sarkin azubin almu guda biyu to akwai abbas yanzu shine ke rike da gare abbas sarkin azubin almu to yanzu shi ke rike da gare shi ke rike da garin yanzu to amma saboda yayi sarautar da mata sarkin azubin dai shine sarkin azubin kan shi abbas almu shi ke yanzu shi yanzu zaman da aka zo an can don son rasu yanzu shi ke rike da gare bayan haka nan ita dargi babban gari na nan cikin kasar Sharkwari idan suna jihar Sharkwari na kasar Kebbi shine to
masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a nan ne muka zo karshen wannan shiri na da dan gari shirin haɗin gwiwa wanda ya zo muku a nan sashen Hausa na muryar Amurka tsakanin Radio Nia FM na birnin Kwannin Jamhuriyar Niger da sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Umman Bako a madadin Haruna Ibrahim Ras ta ya dauko muna tarihin na garin Darge a nan ne zan ce muku sai kuma wani shiko idan fa Allah ya so
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.